Manunia. Ana ci gaba da tattake guri game da tangadin turgudewar tattalin arziki a Najeriya.
Duk wani radadi da za a rage bai isa face man nan a dawo da shi irin yadda shi Buhari ya isko shi.
Farkon shekara na 2023 sai da ya kasance kudin shiga Najeriya ya zama ba zai iya biyan ma bashin da ake bi a daidai wannan lokacin ba.
Tuni da ganin yadda kasashen Afirka da Faransa ta yi musu mulkin mallaka na ta takatar kon juyin mulki ya sa masana sun fara jan hankalin manyan kungiyoyin wannan nahiya.
Dole ne, wajibi ne kungiyan AU da kungiyan ECOWAS su zauna su yi bincike su gano shin menene yake faruwa a cikin wannan kasashe wanda yake karu yayi da juyin mulki a cikin wannan kasashe.
Sai dai kuma da alamu kokarin kuga kan da Algeria ke ta faman yi kan sallamar saka sulhu a Niger na ci gaba da fuskantar turjiya.
Bai yi ba ko kada wannan abu ba mu mare da shi ba. Algeria duk abin da ta yi proposal babu abin da yayi.
Ba za mu ba su dama ba su zo yau cikin wannan matsalolin da muke fuskanta su kamuna wani cikas.
Waɗannan faso mun taumuka tattabo cikin tarin miliyon da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin na manuniya. Shiri na 133 cikin jerin shirin manuniyan da sashen Hausa na muryar Amurka kan kawo muku duk Juma'a da sanyin safiya. Meyuwa kuma sammakon sanyin safiyar ne ya sanya majalisar malaman addinin musulunci a Najeriya jan hankalin gwamnatin tarayya. Sheikh Yusuf Abdullahi Marafa shine mai binciken kuɗi na masar malaman da yace duk wani tallafi da gwamnatin tarayya za ta bai wa 'yan Najeriya babu wani tallafi da ya kai gwamnatin ta mai da farashin litar mai kamar yadda ta same shi a baya.
Na farko dai muna son ta fahimci wannan al'amari ya bakanta mu duk wani dan Najeriya rayuwa. To sannan kuma mun ji gwamnati tana magana cewa za ta fito da wasu hanyoyi na rage radadin wannan al'amari da aka gudanar a wannan kasa. To muku muna ganin duk wani radadi da za a rage ko ba da kuɗi ko ba da wani abinci bai isa ya rage radadi ga al'umma kasa face man nan a saukar da farashin sa yadda ake sayar da lita a gidajen mai a dawo da shi irin yadda shi Buhari ya isko shi.
Amma ban za a koma da shi wannan farashi da kuke so ku ce an same shi kenan za a dawo da tallafi.
A'a, ita gwamnati ita ta san da za ta yi matukan man nan ba a dawo da shi yadda yake ba da to babu wani radi da za a janye ga al'umma.
Kana nufin duk tallafin nan na naira miliyan 2500 da za a ba gwamnati a juyi da kayan abinci ba zai rage damuwar nan ba?
Ai babu wata damuwa da zai rage domin su gwamnati dama kansu sun ka sani ai ba yau an ka saba ba. To saboda haka babu wani radi da za a iya yi ma dan Najeriya face a dawo da kuɗin man nan yadda Buhari ya same shi ko kasa ga haka nan.
Game da irin tarin tilin bashin da ya tamce Najeriya kuwa masani akan tattalin arziki Dr. Ismail Muhammad Ancau ne ke cewa gaske ne biyan bashi na laƙume kuɗin shigar Najeriya amma fa akwai mafita idan gwamnati za ta hau kan hanya.
Lalle wato kuɗin da Najeriya take samu na shiga fiye da kashi 90 ma yana tafiya wurin biyan bashi ne. In fact a farkon shekara na 2023 daga watan farko zuwa kurin watan hudu sai da ya kasance kuɗin shiga Najeriya ya zama ba zai iya biyan ma bashin da ake bi a daidai wannan lokacin ba. Kuma wannan ya sakamakon irin da aka dinga karɓan bashin ne musamman lokacin gwamnatin shugaba Buhari ana ta karɓan bashin ba kan gado kuma ba a ganin sakamako na yanayin raguwar rashin aiki ne yanayin raguwar talauci in muka kalla sai muga duk kusan karuwa suke yi. So daga cikin matakan da za a dauka shine kaman man da muke haka ya zama ya karu ya kai daidai kiman da ake bukata sannan kuma ya zama yawan satin ɗanyen da ake shi ma an daina kuma an kira masu zuba jari a samu ayyukan yi Najeriya ta dinga samun kuɗin shiga da sauran abubuwa. Kuma koda shugaba ya shigo sabo idan akwai bashi ba yadda zai ce ba zai biya ba dole za a biya amma ana kokari a ga cewa an dauki manufofi na cikin gida waɗanda za a dinga amfani da su ana samun kuɗi ba tare da an dinga ciwo bashi ba. Wanda kuma wannan zai iya yiwuwa muna da hanyoyi daban-daban muna da ma'adanai ga sunan birjik daban-daban wanda za a iya bugo da su ta yadda za mu samu mu dinga samun kuɗin shiga ga bangaren noma ga bangaren masana'antu ga bangaren yawan jama'an da muke da shi duk waɗannan hanyoyi ne ga maganar ICT din nan, wato kimiyyar fasaha na zamani, wanda duk in za a bi su za a samu kuɗaɗen da ba sai lalle an dinga cewa wannan bashin ba.
Da lamu dai hauhawar hayyakewa gwamnatocin da aka zaba da soji ke yi ta hanyar juyin mulki na nema ya kawo demokradiyya ta waya. Sai dai kuma tun masana tarihin siyasar duniya irin su Dr. Shu'abu Shehu Aliyu na Arewa House na ganin akwai buƙatar juyin mulkin da aka yi a Gabon ya zama ruwa ƙungiyoyin wannan nahiya ta Afirka matashiya.
Kasan Gabon ƙasa ce tun da ta samu injin kai a 1967, Umar Bago mahaifin wannan shi wanda aka hambar yanzu yake mulki. Sai da shekara 42 yana mulki, bayan da ya rasu aka zo aka zabi shi wannan ɗansa Ali Bago ya gaji mahaifinsa. To Ali Bago ya hukun garin mulki, ya alƙawarin cewa zai kawo sauyi musamman ta fuskan masana'antu da sauransu. To amma ba wani abu da ya canza. Baya ga wannan shugaban ƙasa ne da ake ganin cewa bai da ƙoshin lafiya, kullun yana hanyar zuwa ƙasar Faransa domin neman lafiyarsa, alhali kuma san ina so kuma ci gaba da harkokin ayya da wama kan garin mulki. Saboda jin mulkin da aka yi ya biyo bayan zaɓe da aka gudanar, aka zo aka ayyana cewa shine ƙara lashe zaɓe karo na uku, wanda mutane sun tokan titi sun dinga tawa cewa zaɓen ba yi zaɓe na gaskiya da gaskiya ba. Amma dai dole ne, wajibi ne ƙungiyar AU da ƙungiyar ECOWAS su zauna su yi bincike su gano shin menene yake faruwa a cikin wani ƙasashe wanda yake ƙara dawo da yanayi da kuma yayi da jin mulki a cikin wani ƙasashe a cikin gaba, domin dole ne tabbatar cewa mulkin demokradiyya ya zama dingin sa kuma an ci gaba da yinsa a cikin ƙasashen Afirka. Amma me yasa jin mulki yake zama sabon yayi a cikin wannan yankin din?
Tun bayan yunkurin shiga tsakani don sulhun da Algeria ta ce za ta yi wa Niger da sojojin da suka yi mata juyin mulki, wasu ƴan ƙasar suka fara kallon abin a matsayin tatsuniya. Malam Idrissa Waziri na cikin na hannun daman hambararren shugaban ƙasa na Niger, amma ya ce tasirin shiga tsakani da Algeria ke sanyi fa abu ne mai kamar wuya.
Ita Algeria ba mamba ce ba ta ECOWAS, kuma Algeria ba ta da wani sani bisa Niger, ban ce ta san gwamnatin Niger ba. Kuma inda Algeria tana iya zamantowa mai shiga tsakani kuma ta samu galaba, yau hiye da shekara 30 Algeria take cikin galabata ta mai shiga tsakani cikin matsalolin da sun kahandabi Mali, kuma babu wanda ya ga Algeria ta taka rawar a zo a gani cikin wannan rikicin. Kenan yau cikin matsalolin da muke huskanta, ita Algeria ba mai shiga tsakani bace. Kenan ba za mu ba su dama ba su zo yau cikin wanga matsalolin da muke fuskanta su kamu na wani cikas. In Algeria kamar kasashe wa'anda ke ji muna haushi, wa'anda ke son su kama muna don mu warware wa'anga matsalolin da muke ciki, sai su huskanci kungiyar CDAO ita ce yau adda wannan daraja ta mai shiga tsakani, su kai musu taimako na mu samu mu warware wa'anga matsalolin da muke ciki.
Shi ma dai shugaban ɗaya daga cikin kungiyoyin fararen hula a jamhuriyar ta Niger, kamar Sama'il Muhammadu, ya ce babu yadda za a yi ma dai Niger ta marabci maganar kutsa kai daga Algeria.
Wani mataki da sun kai magana da shi, mataki wanda suka yi magana wata 6, mu ƴan Niger ba mu lamunce da wannan, kuma har abada ba za mu lamunce da wannan ba. Saboda wata 6 na mulki kuma a nema a maida wasu tsohon ma'aikanta na bai yi ba ko kada, wannan abu ba mu mare da shi ba. Algeria duk abin da ta yi propose babu abin da yayi, abu guda ɗaya ne na harkar zaman lafiya. Wannan mu ƴan Niger uwanmu guda ubanmu guda, muna fata Allah ya sa mu gane mu juna, mu zamna tare, mu haɗa kai, mu gina ƙasarmu, saboda babu wanda yake iya zawa ya gina ƙasarmu sama gare mu. Ƙasar Algeria ta san da cewa ƴan Niger maza da mata, matasan Niger ƙungiyoyi, kowa yana baya ga wannan gwamnati sabuwa ta soji. Abu ne wanda mu dai muka san kai ɗadda ɗake ka kai kasa inda yake maka yoyo. Mu muna fata shi yadda President Chani yake shekara 3 ya diba ya gani ya kaza Niger saman tafarki na gaske, wanda ko aljini ya zo iko Niger dole ya yi matsayi dan Niger adalci.
To duka iyaka batutun da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya, sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dace madafin iko cewa kwanakin da ake kiɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya. Domin kuwa daga juma'an nan ma saura kwanaki 1365 ne su yi sallamar sakin kujerin da su ne dama suke ta faman fariya. Kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da sun tattaro miliyan 7 a cikin wannan shiri, musamman ma da ya sallamu mu barman jamhuriyar Niger da kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da babu wata hayaniya. Ni Isa Lodi Kara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.